Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci na Litinin 25 wanda ta yi daidai da ta ƙarshe a watan Nuwamba na shekara ta 2019. Yau shirin kallabi ne tsakanin rawunna, wanda ni da nake jagorantar shirin, Yusuf Aliyu Harande, tare da Aishatu Sule, Kana da Mahmud Lalo, da sauran abokan aikin mu muke kawo muku shirye-shiryen kai tsaye daga nan ɗakin watsa labaran namu a nan birnin Washington DC. Amma kamun mu tsunduma, bari Aishatu ta fara mana da kanin labarai.
Yau wata kotun tarayya a nan Amurka za ta yanke hukunci kan gayyatar da kwamitin binciken tsige shugaba Donald Trump ya aika wa wani lawyer a fadar White House. An yi fito na fito tsakanin jami'an tsaron Iraki da masu zanga-zanga a kasar tare da asarar rayuka. Sannan wasu masu zanga-zanga sun banka wuta a babban ɗakin taron wani birni a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
To kanin labaran kenan, sai in mun shiga cikin shirye-shiryen namu za ku ji wai kuwa waɗanne irin alƙaluma al'umma Najeriya ke amfani da su wajen zaben shugabanninsu lokacin zaɓe.
To yaushe za ka ɗauki mutumin da ka kama shi da sata, ka kai ma wasu waɗanda su ma ka kama su da sata, kana tuhumar su, sa'an nan a ce an wanke shi, sa'an nan ka ce ka ɗora shi nisa, kuma ka dawo ka ce kana aƙida rashin adalci har ce tuwa kake yaudara.
To matsalar wutar lantarki kuwa wasu masana na ganin tushenta ba komai ba ne illa san rai.
Tun sai da wato bangaren wutar lantarki ya taso, wanda kuma a fili take a lokacin manazarta da masana tattalin arziki a lokacin sun yi takashedin suna a herdin abu a hankali.
To muna tafe da cikakkun rahotanni, kana kuma za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran. A yau Litinin ɗin nan, wani babban joji a nan Amurka zai yanke hukunci akan wata ƙara da kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka ya shigar domin buƙatar kotu da tursasa wani tsohon mai baiwa shugaban Amurka shawara Don McGahn da ya bada shaida a gaban kwamitin da ke karɓar ba'asi game da tsige shugaba Donald Trump. Kwamitin shari'ar tun farko ya buƙaci ba'asin Don McGahn domin bincike dangane da mai baiwa bincike na musamman Robert Mueller game da irin rawar da ya taka a wajen katsalandan ɗin Rasha da ta yi wajen zaɓen 2016 da kuma zargin da ake wa Trump na cewa a matsayinsa na shugaban ƙasa ya yi ƙoƙarin daƙile binciken. A makon da ya gabata, kwamitin binciken ya dage akan cewa yanzu ne ma aka fi buƙatar aji daga bakin McGahn, musamman ma da yake karɓar ba'asi a bainar jama'a dangane da yiwuwar tsige Trump da kuma game da zargin da ake masa na tursasa Ukraine da ta binciki abokin hamayyarsa na siyasa.
Masu rajin ganin an ɗabbaka mulkin demokradiyya a yankin Hong Kong sun samu gagarumin nasara a zaben ƙananan hukumomi da aka yi a jiya Lahadi, zaben da masu kada ƙuri'a suka juya wa hukumomin Beijing baya. Yan takara daga ɓangaren 'yan adawa sun lashe kusan kashi 90 na kujerun da aka yi takara a kansu, a cewar kafar yaɗa labarai a yankin na RTHK. Wannan sakamakon zaɓe na nufin masu rajin dasa turbar demokradiyya na da gundumomi 17 cikin 18 a ƙarƙashinsu, saɓanin yadda a da ba su da ko ɗaya. Sakamakon zaɓen har ila yau babban tarihi ne ga yankin, wanda ya yi wa Jarrod da 'yan siyasar yankin da ake kallon sun zama 'yan amshin shatar China. Sannan shi ne alama ta baya-bayan nan da ke nuna sakamakon wato zanga-zangar neman a ɗabbaka tsarin demokradiyya da aka kwashe watanni 5 ana yi a yankin na Hong Kong.
Jami'an tsaro a Iraki sun yi amfani da harsashen gaske da barkonan tsohuwa wajen tarwatsa wasu masu zanga-zanga a gabashin kasar, lamarin da ya kai ga mutuwar mutum 13 kana ya raunana wasu da dama. Tun daga watan Oktoba, zanga-zangar adawa da gwamnati ta barke a tsakankanin yankunan kasar mai arzikin man fetur, yayin da masu bore suke kira a kawo ƙarshen matsalar cin hanci da rashawa da rashin ababen more rayuwa da suka yi wa kasar katutu. A jiya Lahadi a yankin Basra aka kashe mutum 7, abinda wani jami'in tsaron kasar ya kwatanta da matsayin rana mafi muni tun da aka fara zanga-zangar. Sannan an kashe mutum 4 a lardin Nasiriya da wasu mutane 2 a yankunan Najaf da Diwani. Ana shan labaran nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tawagar kasashen da ke amfani da harshen Portuguese da ke sa ido kan zaben shugaban kasar da aka yi a Guinea-Bissau ta ce an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da kuma tsari. Shugaban tawagar Oldemiro Baloy ne ya bayyana hakan yana mai yabawa da yadda aka kada ƙuri'a cikin lumana. A ranar Alhamis mai zuwa ake sa ran fitar da sakamakon zaben wanda aka yi a jiya Lahadi. Kasar ta Guinea-Bissau ta sha fama da matsaloli masu nasaba da siyasa tun bayan da ta samu 'yancin gashin kai daga turawan kasar Portugal shekaru 45 da suka gabata. Jose Mario Vaz, wanda ke neman wa'adin wasu shekaru 5 a karo na biyu, shi ne shugaban kasar na farko da ya kammala wa'adinsa ba tare da ya fuskanci barazanar kisa ko juyin mulki ba.
Mazauna birnin Beni da ke gabashin kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun banka wuta a babban ɗakin taron birnin da safiyar yau Litinin. Masu zanga-zanga sun ɗauki wannan mataki ne a fusace domin nuna rashin jin daɗinsu kan kisan da 'yan tawaye suka yi wa wasu mutane 8. Daga babban ɗakin taron da suka cinnawa wuta, mazauna birnin na Beni sun ɗunguma zuwa ofishin dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke wajen birnin. Wasu daga cikin masu zanga-zangar sun buƙaci dakarun da su fice daga ƙasar, domin a cewarsu sun gaza kare mazauna birnin na Beni daga hare-hare da 'yan tawaye ke yawan kai musu. Baya ga matsalar tsaro, birnin na Beni na daga cikin yankunan da ke fama da matsalar barkewar cutar nan ta Ebola.
A gaida Aishatu da Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, daga labaran duniyar bari mu shiga duniyar rahotanninmu. A duk bayan shekaru 4, al'umman Najeriya kan fita zuwa rumfunan kada ƙuri'u. Amma abin tambaya a nan shi ne, wai kuwa waɗanne irin kalamai 'yan siyasa kan yi amfani da su wajen neman ƙuri'an jima'a? Shin wai kwalliya na biyan kuɗin sabulu kuwa? Dr. Usman Bugaje na ɗaya daga cikin 'yan siyasan arewacin Najeriya da suka tallata shugaba Muhammadu Buhari, amma a yau sai ga su a rana tsaka. Shin ana iya cewa 'yan siyasa ba abin a yadda da su ba ne? Nasiru Adamu Alhikaya ya yi mana nazari a kan hakan.
Shahararren mai rajin kawo canji a mulkin demokuraɗiyya a Najeriya, Dr. Usman Bugaje, ya ce batun yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin APC ta shugaba Buhari ke cewa tana yi roman baka ne kawai. Bugaje, wanda tun farko ya zanta da wata tashar talabijin, ya zayyana lamarin canji da gwamnatin APC ke yayatawa da ya kawo ta mulki a 2015 da yaudara ne da zaƙin baki. Bugaje, wanda kai tsaye bai kama suna ba, amma bisa ga bayaninsa ya nuna damuwa da yadda gwamnatin Buhari ta naɗa wanda ake tuhuma da cin hanci a hukumar EFCC, Godswill Akpabio, ya zama ministan Niger Delta.
An kama shi ana tuhumarsa da kuɗi kaza da ka, ana cikin shari'an nan ba a gama ta ba, aka wanke shi aka ce a'a, wai sai ka ɗauke shi ke gwamnatin da kika ce kina son ki yi yaƙi da rashin cin hanci, ki mai da shi minista. Shi waɗanda kuma za a kai mu sunan shi don su wanke shi su ce ya cancanta ayi, da yawa daga cikinsu su ma suna da irin waɗannan abubuwan. Wasunsu ɗin ma a cikin hayaniyar siyasan ko campaign ɗin aka wanke su, aka fito a ƙarar aka ce an wanke su ba. To irinsu idan ka duba yadda ake wankewar a cikin majalisa su ne gaba da wajen cewa ai wani ya cancanta a bashi ai kaza ai kaza ai to yaushe za ka ɗauki mutumin da ka kama shi da sata kana tuhumar ka kai ma wasu waɗanda su ma ka kama su da sata kana tuhumar su sa'annan a ce an wanke shi sa'annan ka ce ka ɗora shi nisa kuma ka dawo ka ce kana yaƙi da rashin adalcin hanci to wa kake yaudara.
Bugaji na daga cikin waɗanda suka mara baya ga shigar shugaba Buhari lamuran siyasa har bayan shekaru 12 ya samu nasarar hawa mulki. Na tambayi Dr. Bugaje to me yasa tun da yana son a samu canji aka bashi kujerar jakadan Najeriya amma ya ki karba?
Ni ban ki ba in yi aiki wanda ma bai kai na jakada ba wanda zai gyara ƙasar nan amma in ka dubi yanayi na wuri zaka ga shin za a barka kai aikin ko ba za a barka ba kaga abubuwan da na hango na farko na ga ba a san gaskiya ni kuma ba zan iya yi aiki irin wannan ba na biyu na ga an shinge shugaban ƙasa ba ka iya zuwa ka ganshi sai dai ka ga wasu na kusa da shi kuma zaka ba da takardu ba tilas a kai mishi ba shi kuma ba zai neme ka ba to ya zaka kai wannan aikin abubuwa irin waɗannan su ne na hango nace ai mani uzuri ai mani hakuri ina da abubuwa da yawa da nake ganin suna da muhimmanci a kyale
da waɗannan bayanan dai mukaddashin shugaban EFCC Ibrahim Magu ya ce yaki da cin hancin na samun nasara
abinda ake cewa corruption fight back yawanci mutanen da muke nema ka san they are highly placed manyan mutane ne amma mun gode Allah da yake muna da political goodwill ana son abinda muke yi an gada kuma za mu ci gaba da yi mana mu fasa ba wallahi za mu yi
ga sanata Suleiman Hunkuyi samun gyara a Najeriya sai an samu gagarumin garan bawul
tsari ne na waɗansu ƴan tsirarun mutane waɗanda ke jin saboda yau Allah ya ara musu lokaci da iko dole ko ana so ko ba a so a Najeriya tilas a bi su
menene ya zama bambancin PDP da ta kafa EFCC da APC da ta gaji EFCC wajen yaki da barayin biro nasara da mai likayar murar Amurka daga Abuja Najeriya
banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin
to a gaida sarkin yaki Nasiru Adamu El Hekaya kimanin shekaru 20 kenan da Najeriya ta koma kan tafarkin mulkin demokradiyya gwamnatoci da suka shuɗe sun yi alƙawullan kawo ƙarshen matsalar wutar lantarki a Najeriya. Amma har ya zuwa yau ana iya cewa an gafara amma ba a ga ƙaho ba. Hassan Maina Kaina ya yi mana nazari akan wannan matsalar.
'Yan Najeriya na ci gaba da fuskantar matsalar wutar lantarki wanda ke nakasa hada-hadar tattalin arziki da zamantakewa. Wani kwararre Muhammad Ai Usman ya yi tushen bakin abin da yasa ake ganin shine umul haba'isin halin da yanzu aka tsinci kai a ciki.
To 'yan siyasar da suka karbi kasar daga shekarar 1999 zuwa 2007 karkamance cewa an yi batun sai da kadarorin gwamnati wanda daga nan ne wannan batu na saida wato bangaren wutar lantarki ya taso wanda kuma a fili take a lokacin manazarta da masana tattalin arziki a lokacin sun yi takashedin suna a her din abu a hankali kada a yi gaggawar mika wannan bangare wato a hannun yan kasuwa abu a hankali tukunna idan har an ga lokaci yayi akwai yarjejeniya kakkarfa da fahimtar juna tsakanin bangaren gwamnati da bangaren yan kasuwa to a wannan lokaci za a iya mika wannan bangare na wutar lantarki to amma me ya faru sai gwamnatocin wadancan lokaci sai suka nemo su shafafu da mai ƴan lelansu aka tatsu kuɗi daga cikin gwamnati aka kuma danka a hannunsu aka kuma tura su je su sayi waɗannan kamfuna suka je suka ɗauko abokan hulɗarsu a ƙasa da ƙasa suka gaya musu abin da suke so na san ransu aka shimfiɗa sabkar a cikin wannan irin tsari aka zo aka mika wannan bangare wato na hukumar wutar lantarki a hannun ƴan kasuwa sannan kuma tun daga wannan lokaci karkamance cewa har izuwa yanzu Najeriya ba ta samu wato buƙatar da ake da ita ba a bangaren wutar lantarki illa ma al'amura ƙara tabarbarewa suke yau da gobe
yanzu dai kimanin fiye da shekaru 6 kenan lokacin da gwamnatin tarayya karkashin jagorancin Goodluck Jonathan ta saida kamfanin samar da wutar lantarkin ga ƴan kasuwa wato kimanin adadin kashi 60 cikin 100 yayin da gwamnatin ke ci gaba da rike kashi 40 to shin menene ma ka'idojin saida kadarorin gwamnatin Barista Manasara Kogo Ibrahim lauyan tsarin mulki ne
akwai ka'idoji da dama ne da ake bi na hada-hada cinikin kamfanonin da suke karkashin mallakar gwamnati. Ɗaya daga cikinsu shine sai ka nuna cikakken shaida wadda take ta tabbata cewa kana da ƙarfin da zaka rike shi, ƙarfi wato ba ƙarfi na jiki ba, ƙarfi na kuɗi, kana da ƙarfin kuɗi da zaka sanya jari a ciki wanda yake kamfanin zai iya bunƙasa ya fi amfanar jama'a fiye da lokacin da yake karkashin gwamnati. Wato kana da ƙwararrun masana waɗanda suke sun san wannan fannin da abin ya shafa. Harka ce ta wutar lantarki wadda ita muke kai, akwai waɗanda suke ƙwararru ne ta sanin ilimin harkar wutar lantarki da kuma ƙwararru ne ta goguwa ta aikin harkar wutar lantarki. A cikin waɗanda suke su ne za su aiwatar da shi idan bayan kasiya. Akwai sharuɗa da za ka sa hannu na cewa idan ka kasa to gwamnati za ta iya tahowa, domin ɗaya daga cikin abubuwan da ya shafi kare haƙƙin jama'a ƙasa daidai da sashe na 16 na tsarin mulkin Najeriya shine ƙarfin wutar lantarki.
Duba da yadda wasu 'yan Najeriya suka shiga damuwa, har ma sun fara kira-kiran cewar ya kamata a soke wannan ciniki da aka yi da 'yan kasuwa saboda sun gaza biyawa 'yan Najeriya bukatunsu. A cewar mai nasara Ibrahim, hakan abu ne mai yiwuwa.
Wajibi ne gwamnati tana iya ta'anshi wannan kamfanoni domin dama ai do bori ɗaya ake matsafi ana yi matala.
To shin yanzu ina mafita? Har ila yau ga Muhammad Ai Usman.
Shine gwamnati ta koma ta yi bitar wato ainihin yadda 'yan kasuwan nan suka shigo wannan wato sabka tsakaninsu da gwamnati, a kuma duba dokoki da ka'idoji da aka gittaya wato na siya da siyarwa da kuma raba wutan nan da
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma masu saurare ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike more.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Idan har masu saurare na biye da shirin namu sau da kafa, idan ba ku manta ba a makon da ya gabata, Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, shugaban hukumar da ke kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, ya yi bayani akan wasu daga cikin aikace-aikace da hukumar ke yi a makarantun kwalejojin horas da malamai a Najeriya.
Hanyar ɓullewa, mu nemi ilimi gwada ban tsorewa, mu nemi ilimi alfaharin kowa.
Za a ga cewar wannan sabon tsari da kake magana ka ko kuma sabon ilimi da za a shigo da shi cikin wannan manhaja, kana ganin cewar a wannan karni da ake ciki akwai waɗansu hanyoyi da za a bi a ɗauko waɗansu abubuwa da waɗansu ƙasashen duniya suka yi amfani da shi don ci gaba, musamman idan muka ɗauki ƙasashen da suka ci gaba a duniya yanzu, za a ga cewar yanzu ba magana ce ta ma ita kanta kwamfutar ba, an wuce wannan mataki. Ana magana ne ta ya za a ainihin yi binciken ita kanta duniya wajen amfani da ainihin ita kwamfuta mai kwakwalwa da kuma abin nan da ake ce ma turanci ake kiran shi critical thinking, waɗanda ake amfani da tunanin mutane don sabunta duniya ta daidaito da abin da al'umma suke ci.
To al'umma ko a ina ma take, in dai tana kan doron ƙasa ne, ai dole ne wasu abubuwan ta za ta gudanar da su kamar yadda sauran ƙasashen duniya suke. Shi yasa a manhaja ma manhajan yake zama wani abun da muke cewa manhaja da ya shafi duniya global. Domin yanzu ko ɗan kasuwa ne ko wani mai ilimin sana'a ne, idan ka je ƙasa, in ka je wata ƙasar da ta ci gaba, ai yadda suke gudanar da abubuwansu dole haka za ka yi. Yadda za su shiga jirgi haka za ka shiga, yadda za su shiga cikin suto-suto na sayan kaya haka za ka shiga. Kuma duka na'ura ce, kana tafiya a ce tsaya, a ce danna nan, a ce ka ja wannan, a ce kai mene, to ko don wannan ma ya kamata duk abun da za mu yi nan kuma ya tafi daidai da abun da duniyan take tafi da shi. Saboda haka a cikin manhajanmu akwai wani abun da muke kiransa baseline characteristics, abubuwan da shi kam dole ne a ba da shi. Sannan sauran abubuwan kuma da za a bayar ya shafi yadda mu kuma yadda muke a matsayinmu da kuma yadda za mu fahimci abu. Amma akwai wasu abubuwan da domin kai din ya zama ka iya sajewa ko kuma ka iya tafiya ka aiwatar da abubuwanka a duk gunda kake a duniya to dole man hajan za ta dauko irin wayannan abubuwa ta saka a ciki.
Karshe a professor zamu so mu duba wannan ainihin abu da masana ke magana akan shi musamman idan aka yi magana wajen ilimi. A masana da dama suna ganin cewar idan aka koyar da yaro halcin uwa to akwai tabbacin cewar yaron nan zai samu ilimi nagartacce musamman a mataki na farko. Wane mataki kuke bi domin ganin cewar an inganta harshen uwa musamman a kwalejojin koras da malamai da ake da su a Najeriya a matakin farko har a ce mutum ma ya kai ga mataki na gaba, amma wannan harshe na uwa wani ainihin tasiri yake da shi, wani kuma yunkuri kuke yi don ganin cewar ya zama shine kan gaba a duk wani hanya ta koyarwa a matakin kwalejojin horas da malamai.
Na farko dai doka ne, gwamnati ta sa ya zama doka cewa yaro idan ya je makaranta yana yaro karami to a fara koyar masa da harshen uwa mazatan daga kaman aji ɗaya zuwa aji biyu. Wasu ma gwamnati ta yadda da cewa a kawo wani manhaja na kafin primary pre-primary, daga pre-primary din har zuwa kaman aji biyu ya kamata a koyar da harshen uwa a hankali sai a shigo wasu harsuna. Da can mu lokacin da muka yi karatu daga kaman 1950 har zuwa kaman da 65 haka ake yi sai aka daina, sai aka zo yaro yana primary harshen uwa ma harshen da yake shi ya tashi da shi bai gama sanin su ba ko kuma yana fama ya fahimce su sai ka je ko masa turanci to sai a samu hauragiya. To gwamnati yanzu tana cewa idan yaro ya zo sabo dan karami a fara masa da harshen uwa domin a ci gaba da abun da yake koya yake yi a gida kafin ka sako wani sabon harshe. To wannan doka ne kuma manhajar mu ta fuskanci wannan, kuma muna fata za a samu haɗin kai domin idan yaro ya tashi da harshen gidansu harshen farko zai sa ya ƙara fahimtan duk abun da ka sa shi yake yi, domin duk abun da zai faɗa ko da turanci ne ko da larabci ne ko da menene sai ya danganta shi da wannan nasa harshen tukuna sannan ya fassara shi a kwakwalwansa sannan abun ya yi ma'ana.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abun da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, da kuma wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.
A maza da mata don wajen miƙewa.
To masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogo muna cewa karfe 10:23 na sanyin safiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko muna ta hanyar sakon email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Gulla Kamfala, yace VOA hakika duk ranar 25 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin yaki da wasu nau'ikan cin zarafin mata a fadin duniya. Amma kai cho, duk da irin waɗannan ranaku da ake warewa domin su, har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba ganin yadda cin zarafin su yake ci gaba. Saboda haka muke fatan za a ƙara matsa kaimi wajen kawo ƙarshen kalubalen da suke fuskanta a cikin rayuwar su ta yau da kullum. Sakonmu na gaba harin gwiwa ne da ya fito daga Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da kuma Maryam Aminu Kano, suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. A madadin al'ummar karamar hukumar Barikin Ladi da ke jihar Filato, muke miƙa sakon ta'aziyar mu ga daukacin al'ummar kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo bayan faduwar wata jirgin sama. Muna fatan Allah ya ji kan waɗanda suka mutu, amin. Sai kuma sakon da ya fito daga Mansur Almugumel, yace fatan alheri gare ku muryar Amurka. Ina so ku bani daman taya tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya, wato Atiku Abubakar, wazirin Adamawa, murnar cikarsa shekaru 73 a duniya. Da fatan Allah ya ƙara masa lafiya, amin. Daga nan sai sako daga Malam Hussein Dangote, yace salam VOA Hausa. Gaskiya duk da ni ba dan jami'ar PDP bane, san ban ji dadin mataki da wata babbar kotu a jihar Kaduna ta dauka ba, ta korar kara da dan takarar gwamnatin jihar Kano, wato Abba Kabir Yusuf na jami'ar PDP ya shigar. Amma ba komai, don haka nake kira ga Abba tare da magoya bayansa da su rungumi kaddara su jira gaba. Sai kuma sakon mu na karshe wanda ya fito daga Usman Shitu Muhuta, yace hakika gargadi da mataimakin shugaban kasar Iraki yayi ga kasashen yankin gabas ta tsakiya kan zanga-zangar gwamnati dake gudana a kasar ihu ne kawai bayan hari, kuma wannan shura-shura ne kawai wanda baya hana mutuwa. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Godiya muke yi. Muhuta lafiya.
Zuwa gaida Bintero da wasikun masu rare, yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaici.
A yau Litinin nan dinnan wani babban joji a nan Amurka zai yanke hukunci akan wata ƙara da kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka ya shigar don buƙatar kotu ta tursasa wani tsohon mai bawa shugaban Amurka shawara Don McGahn da ya bada shaida a gaban kwamitin da ke karɓar ba'asi game da tsige shugaba Donald Trump. Masu jin ganin an ɗabbaka mulkin demokradiyya a yankin Congo sun samu gagarumar nasara a zaben ƙananan hukumomi da aka yi a jiya Lahadi. Zaben da masu kada ƙuri'a suka juya wa hukumomin Beijing baya. Jami'an tsaro a Iraki sun yi amfani da harsashen gaske da barkonan tsohuwa wajen tarwatsa wasu masu zanga-zanga a gabashin ƙasar, lamarin da ya kai ga mutuwar mutane 13 kana ya raunana wasu da dama. Tun daga watan Oktoba, zanga-zangar adawa da gwamnati ta barke a kudancin yankin ƙasar domin ganin cewa sun buƙaci muhimman abubuwan more rayuwa da babu su a ƙasar. Tawagar ƙasashen da ke amfani da harshen Portuguese da ke sa ido a kan zaben shugaban ƙasar da aka yi a Guinea-Bissau ta ce an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da kuma tsari. Shugaban tawagar Oldemiro Baloye ne ya bayyana hakan, yana yabawa da yin hakan da kuma cewa an kaɗa ƙuri'a cikin lumana. A nan Alhamis mai zuwa ake sa ran fitar da sakamakon zaben wanda aka yi jiya Lahadi.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Amma yanzu kamu mu sallama da ku, bari mu mika saƙon murna ga Alhaji Adamu Kanti, murna auren 'ya'yansa da aka yi a ranar Asabar da ta gabata. Aisha Adamu Kanti da angwanta Malam Muhammad Sani Abubakar, da kuma Amina Adamu Kanti da angwanta Alarama Sadiq Lawal ɗan garinmu. Da fatar Allah ya sa albarka, Allah ya ba su zaman lafiya, wanda aka ɗaura auren a ranar Asabar a unguwar Iya da ke cikin birnin Zaria City. A yau za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku a kan maudu'inmu na yau. Yayin da Najeriya ke ci gaba da fama da matsalar wutar lantarki, har yanzu dai wasu na zargin cewar masu 'yan kasuwa na daga cikin ummul haba'isin wannan matsalar masu kawo janareta. Shin kuna ganin akwai buƙatar a hana kawo janareta cikin Najeriya, ko kuna ganin hakan bai daidai ba? Za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Yanzu a madadin Aishatu Sule da kuma Mahmud Lalo da suka taya ni gabatar da shirin, ni ne Yusuf Aliyu Harande, da wanda ya haɗa mana shirin Mr. Dan da kuma injiniyan namu Dan, da ke cewa bis salam, shirin yau da gobe na tafe.